Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa wato akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen headquarter gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali. A kasar Rasha kuma wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta kasar ta ce 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar kasar Alexia Navalny. Sannan a kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta da kasar Guatemala a yau Laraba.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka gudanar da bikin ranar demokradiyya a yau a Najeriya, da kuma kaɗan daga cikin jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin bikin. Bayan haka muna tafa da ra'ayoyin 'yan Najeriya akan bikin ranar ta demokradiyya wanda aka yi daga babban birnin tarayya Abuja. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan siyasa game da zaben sabbin shugabannin 'yan majalisar dokokin Najeriya da aka yi jiya Talata. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adele Ture ya shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen headquarter gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi da masu zanga-zangar, wanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin miƙa masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare domin a hukunta su. Jami'an 'yan sanda masu sanye da hulunan kwano da garkuwa da harsasai na roba sun yi layi kan tituna suna harbawa masu zanga-zangar barkonan tsohuwa domin su tarwatsa su. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ci ƙarfin shingen da 'yan sanda suka yi tare da jifan 'yan sandan da abubuwa. Wannan zanga-zangar dai ta tilastawa majalisa su dakatar da zaman su na yau Laraba, inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin doka da ake neman a kafa wanda ya janyo cece-kuce. A yau Laraba, ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagunansu don ba wa ma'aikatansu damar halartar zanga-zangar, yayin da wasu suka ce za su ba wa ma'aikatansu damar sauya lokutansu na aiki ko kuma su ɗauki hutun rashin lafiya domin su samu dama su halarci zanga-zangar. Zanga-zangar dai ana yin ta ne don nuna rashin amincewa da yunkurin da hukumomi ke yi na rinƙa aika masu laifi, masu aikata laifuka a nan Hong Kong zuwa China don a riƙa hukunta su a can. A ƙasar Rasha kuma wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta ƙasar ta ce 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar ƙasar Alexia Navalny tare da wasu mutane kusan 100 da suka halarci wata gagarumar zanga-zanga da aka kira don nuna jin takaici akan abin da masu zanga-zangar suka ce zargin ƙarya da 'yan sanda suka yi wa wani sanannen ɗan jarida. Cibiyar OVD Info, wacce ke mai da hankali kan kama-kaman da 'yan sanda ke yi wa jama'a, ta ce aƙalla mutane 94 ne aka kama a lokacin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya Talata a birnin Moscow. Zanga-zangar da aka gudanar ba tare da samun izinin hukuma ba ta biyo ne bayan da ƙudurin da hukumomin 'yan sanda suka ɗauka na janye zargin da suka yi wa wani ɗan jarida mai suna Ivan Golunov, wanda a makon jiya 'yan sanda suka zarge shi da mallaka abubuwan sha masu sa maye da suka ce sun samu a cikin gidansa. dan jaridar wanda ya shahara wajen tona asirin cin hanci da rashawa da shugabannin Rasha ke yi ya musanta zargin. Hukumomi sun ce sun janye zargin ne da rashin isasshiyar shaida. Kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta, iyakar kasarta da kasar Guatemala a yau Laraba, a matsayi daya daga cikin matakan rage yawan 'yan gudun hijiran da ke ratso Mexico din da niyyar shiga Amurka. Sakataren harkokin wajen kasar Mexico Marcelo Ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau Laraba ne za a tura dakaru 6,000 zuwa can kan iyakar Mexico da sauran wurare a kasar. Ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za su isa ba, Ebrard ya karanto wata takarda da ya tura wa majalisar dattijai ta Mexico wacce ke ɗauke da cikakken bayanin yadda aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi tsarin mayar da 'yan gudun hijirar Mexico kafin a kammala neman makafarsu a ƙasar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana cikin matsanancin matsin lamba na ya kaddamar da yakin neman sake zabansa a zabe mai zuwa da za a yi a shekarar 2020. Kamar yadda ya yi a shekarar 2017, yanzu ma ana sa ran cewa shugaban ba zai ɓata lokaci ba wajen ba da sanarwar niyyarsa na neman a sake zaben nashi. To sai dai kuma tuni manyan 'yan siyasan da ake sa ran za su ja da shi suka riga suka kaddamar da nasu yakin neman zaben don janyo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa kamfen ɗin nasu. Kan haka ne a jiya Talata aka fara musayar baƙaƙen maganganu tsakanin Trump ɗin da mutanen da ke jin za su fafata sosai da shi a zaɓe mai zuwa, wato Joe Biden, tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda ake kyautata zaton zai nemi jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaida shi. Wani yaro ƙarami ɗan shekaru 5 da haihuwa ya rasu a ƙasar Uganda a sanadiyar kamuwa da cutar Ebola, wanda kuma wannan shine karo na farko da aka samu mutuwar wani a sanadin yadda cutar take ratsa kan iyaka daga wata ƙasa ta shiga wata ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka sani, a Najeriya yau shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci bukukuwan kaddamar da sabuwar ranar demokradiyya a kasar domin juyayen soke zaben ranar 12 ga watan Yuni da aka yi a shekarar 1993, tare kuma da jinjinawa marigayi Chief MKO Abiola wanda kusan ya lashe zaben. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja.
As part of the process of healing and reconciliation, I approve the recognition of June 12 as democracy.
Muryar shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake kaddamar da ranar 12 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar demokradiyya ta Najeriya, domin girmamawa da kuma jinjina irin gwagwarmayar da Chief MKO Abiola ya yi har ya kai ga rasa rayuwarsa a lokacin da yake fafutukar tabbatar da demokradiyya bayan da ake ganin zaben da aka yi na 12 ga watan Yuni na shekara ta 1993 shine ya lashe shi, amma sojoji a lokacin karkashin jagorancin Ibrahim Babangida suka soke zaben. Muhammadu Buhari, wanda aka rantsar da shi 29 ga watan Mayu, amma ya mayar da wannan rana ta yau ta kasance ranar bukukuwa da shagulgula na rantsar da shi a matsayin shugaba na wa'adi na biyu. Ya samu bakuncin shugabannin kasashen duniya daban-daban ko kuma wakilansu sama da 27, amma fa tsofaffin shugabannin Najeriya, wato Olusegun Obasanjo da Abdulsalami Abubakar da Chief Anan Shenekon da Ibrahim Babangida da Goodluck Ebele Jonathan, tamkar sun hada baki dukansu ba su halarci wannan taro ba. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya jagoranci kallon fareti da raye-raye na gargajiya ya yi jawabi mai zurfi inda ya nuna matsalolin da ya isko a ƙasar Najeriya da irin gyaran da ya yi da kuma irin matakan da zai ci gaba da ɗauka domin tabbatar da ya cika alƙawarin da ya yi wa 'yan Najeriya na inganta rayuwarsu da kuma samar da tsaro.
Today, I propose the renaming of the Abuja.
Haka kuma Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da raɗawa babban filin wasanni na Abuja sunan Chief Ekwe Abiola duka dai a matsayin girmamawa. Da kuma ba da muhimmanci ga wannan ranar da irin gwagwarmaya da Chief MQ Abiola ya yi a lokacin da yana raye. Da yake ba da jawabi akan irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wurin tabbatar da tsaro da kawo walwala a cikin 'yan Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya aminta da cewa duk da irin matakan da ake ta ɗauka na tsaro da kuma maƙudan kuɗaɗe da aka kashewa a wannan ɓangare, har yanzu ana ci gaba da samun wannan matsala jefi-jefi. Inda yake cewa
admittedly some of the challenges still remain
duk da matakan da muka dauka wanda suka bambanta da na shekara ta 2015 na ƙarin kuɗaɗe ga bangarorin tsaro har yanzu matsalar satan mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ta'addanci na ci gaba da faruwa musamman a yankunan karkara inda muka shirya irin sababbin dabaru da matakan da zamu dauka domin tabbatar da cewa an murƙushe wannan matsala ta yadda 'yan Najeriya za su rika tafiye-tafiyensu ba tare da fargaba ko damuwa a cikin ƙasa ba. A ƙarshen jawabinsa, Shugaba Muhammadu Buhari ya gode wa 'yan Najeriya akan irin goyon bayan da aka ba gwamnatin da kuma ɗaruruwan mutane daga ƙasashen waje da suka halarci wannan taro domin nuna goyon bayansu ga Najeriya, inda tun farko ya buƙaci goyon bayan waɗannan ƙasashe na samar da tsaro da haɗin kai na ƙasa da ƙasa. Domin tabbatar da cewa an murƙushe magana ta'addanci da ke damuwar ƙasashen Afirka da ma ƙasashen Turai daban-daban. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Allah gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai akan batun ranar ta demokradiyya, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan kaddamar da ranar da aka yi yau. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya zaga birnin tarayya Abuja don jin ra'ayoyin jama'ar.
Sunana Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, shugaban kungiyar Buhari Support Organizations, wato BSO. Mun san wannan zai daga hasken ƙasarmu Najeriya a tsarin demokradiyya a sauran duniya. Za a ga cewa an yi abin da ya dace. Ina ma kuma iyalan shi MKO Abiola murna na ganin wannan rana, domin su ma na san zai sanyaya musu zuciya, yanzu zai sa su samu sauki a ransu.
Sunana Ibrahim Tukur El Sudi, kuma ni ne chairman na jam'iyyar APC, wato All Progressives Congress a na jihar Taraba. Wannan ya tabbatar da cewa demokradiyya ta zauna da gindinta a Najeriya. Shekara 20 kenan ana fafatawa, ana ta gwagwarmaya domin a tabbatar da cewa sojoji ba su zo sun karbi mulki ba.
Sunana Umar Ya'u Muhammad Julde daga jihar Nasarawa. Shugabannin nan da Allah ya dora nauyin 'yan Najeriya a kansu, su sani cewa fa Allah yana jiran su. Kowa zai bada tambaya, zai bada ansan abun da yayi a lokacin da yake da dama na mulki.
Sunana Usman Usman Fulani, National President kuma na Fulani Nationwide Association. Na farko dai ina mai murna na shigowa mulkin sa na biyu da kuma ranar demokradiyya. Na biyu kuma ina yaba mai akan kokarin da yake a hakan harkar tsaro. Dan haka ina kiran sa ya kafa committee na Fulani, Fulanin da suke grassroots a ƙasa, ba Fulanin da suke cikin birni ba, wanda ya nada su kawai su je hutun su yi meeting. A Fulanin da za su iya fita shiga rigage Fulani su zauna da su su je mai matsaloli, su waye suke shigo su shiga rigar su ce su Fulani ne su je su yi banna.
Sunana Abdulmajid Danbulke Komanda. 12 ga watan Yuni rana ce da ya cancanta watan a fitar da ita don girmama MKO Abiola, Allah ya gafarta masa, kuma duk ɗan Najeriya ya yi farin cikin wannan. Sannan kuma insha Allah demokuraɗiyya watan ta samu gindin zama a ƙarƙashin mulkin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Sunana Muhammad Muktar Danfillo, mataimaki ga shugaban ƙaramar hukumar Gwale akan harkar kungiyoyi. Ina matuƙar farin ciki da wannan rana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙirƙire ta da matsayin ranar demokuraɗiyya. jam'iyya ta Najeriya, saboda abubuwa da suka faru duk wanda yake shekarunsa ya kaiwa yake wannan lokaci ya san irin abubuwa da suka faru a wannan rana, irin abubuwa da jin dadi duk a Najeriya mutane sun san abubuwan da dubbe dadi ba abubuwan da ya faru a wannan rana. To ya je dawo da wannan rana ya zama cewa duk wani dan kasar Najeriya yana tuna wannan rana a matsayin wata rana da wani abu ya faru a Najeriya. Wannan ba karamin abun alfahari bane ba a wannan kasa tamu da mutanen kasar mu Najeriya baki daya.
Madalla, mun gode da waɗannan ra'ayoyin. Kamar yadda kuka sani dai, a jiya Talata ne Majalisar Dokokin Najeriya ta zaɓi shugabanninta. ‘Yan siyasar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan zaɓen da kuma abubuwan da ake sa ran gani a majalisa a wannan karan. Ga Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani.
Majalisar Dokokin Najeriya da ke ɗauke da wakilai da dattawa 469 sun ɗauki rantsuwar fara majalisar ta tara tare da sababbin shugabanninta. Ahmed Lawan, shugaban majalisar dattawa, da Femi Bajabi Amila, kakakin majalisar wakilai. Wasu 'yan majalisar sun bayyana ra'ayinsu a game da yadda suke ganin majalisa za ta gudana.
Sunana Sanata Barau Jibrin, tsohon sanata kuma sabon sanata mai wakiltar Kano ta Arewa a majalisar da ke ta ƙasa. Alhamdulillah, mun fara ɗaukar hanyar tabbatar da tsarin demokradiyyarmu game da sauran ƙasashe suke gudanar da nasu demokradiyyar waɗanda suka daɗe a kanta.
To menene ya ƙarfafa dangantakarku da jam'iyyar adawa ne haka?
To ai jan hankali da kuma nuna musu kan cewar kafanmu zama sanin wari a duniya, a dinga ban tarbar da ƙasashen da suka daɗe suna demokradiyyar nan suka saba bi, tunda su sun jarraba sun gani kuma sun gan kan cewa abin da yafi dacewa kenan. Kuma bai dace tunda mu sabuwa ce demokradiyya a gobe ba mu dinga wato baragada. To shine muka dinga jan hankalinsu. In kin lura na sha yin hira da ku inda muke jan hankalinsu. To alhamdulillah, wasu daga cikin sun fahimci haka, kisa suka bada haɗin kai suka zaɓi wato waɗanda muka gabatar da su.
Yar majalisar wakilai Khadija Waziri Abba Ibrahim ta yi tsokaci akan irin majalisar da take so ta gani.
Honorable Khadija Waziri Bukar Abba Ibrahim, member elect na Damaturu Tarmuwa Gujiba Gulani Federal Constituency na Yobe State. Majalisa ta tara muna sa ran za a samu zaman lafiya fiye da yadda aka samu da. Muna fatan za a zauna lafiya da bangaren gwamnati da kuma bangaren kotu, domin shi demokrasiya abu uku ya kwansa wanda muke yi a Najeriya, shine fannin gwamnati da fannin majalisa da fannin shari'a. Saboda haka ina so mu ga an samu jituwa tsakani, dan ba wai kowa ya fito ne nuna karfinsa bane, a'a muna so mu ga ƙasar mu ta ci gaba ne. Saboda haka kowa ya sa wannan azuci a ransa akan cewa ci gaban ƙasa ake so, ba wai kowa ya nuna shi goni ne a wurin aikin shi ba.
Ganin cewa yau rana ce ta demokradiyya, tsohon dan majalisar wakilai mai wakiltar Birnin Gware da Giwa Hassan Adamu Shekarau yayi nazari.
Gaskiya al'amari shine an gama shekara hudu kuma an yi alƙawura, kuma ni a matsayina na dan jam'iyyar APC na san cewa an yi kokari a waɗansu fannoni, musamman yadda shi shugaban ƙasa yake jaddada abubuwa guda uku: tsaro, tattalin arziki, da ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa. To a waɗannan fannoni in ka duba za ka ga cewa to a wasu wuraren an samu nasara, wasu ba a samu nasara ba. Kuma abinda ni nake so a taƙaice in kira shine dukka ko ma ana faɗa da cin hanci da rashawa, ana gyaran tattalin arziki, matukar ba tsaro waɗannan abubuwan ba za a ga tasirinsu ba. So ni kira na ga shugaban ƙasa, ga dukkan wanda zai zo cikin wannan gwamnati a yanzu, ba wani abu wanda ya damu al'umman ƙasar nan wanda ya fi abin da ya shafi tsaro. Matukar shugaban ƙasa ba zai ɗauki matakin da za a samu sauƙin wannan al'amari ba, to ina tabbatar miki da cewa ba wani mai jari ko wani dukiya da zai kawo ya ce zai sa jari a wannan ƙasa. Saboda haka ya zama wajibi kafin a duba waɗansu fannoni a tabbatar da cewa an yi maganin wannan al'amari na rashin tsaro a ƙasar nan.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Jamila Garba Abdul Karim asalin ƙasar Najeriya wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya. Yanzu a takaice amma inna baki jiha guda a Najeriya je to Hajiya Jamila wannan jihar na baki ita kuma ina so ki kula da take canza mata manufa daga talauci zuwa arziki zuwa sauyin rayuwa kuma zuwa kwanciyar hankali inda matasa ba za su barin shohoyin su ba suna tahiya suna saka su cikin harkar ta'addanci suna kai kansu Libya suna rasa rayukansu a Turai kuma in sun zo a Turan ma suna tamaha za su samu rayuwa ingantacce su iske rayuwar ma ba abin suke tamaha bane
kwarai da gaske
a matsayin ki kwararre a cikin harkar kasuwanci kuma a cikin harkar kafa kamfanoni me ya kamata zaki inna baki a jihar Gurana ce to Jamila wannan jihar take cike zaki kula da ita
to zan daukan maka jihar Kaduna saboda dan na tashi nan na sani na nai rayuwa gaba ɗaya kan na zo UK abinda za a iya yi yawancin yaran da zaka ga cewa matsalan ma yana fara daga foundation din su ne daga karatu tun daga primary school so akwai programs da yawa da za a fara yi tun daga primary school din nan da secondary school har universities ko kan zo akwai proposal da na ba ma vice chancellor din mu a lokacin muka yi magana akan ire-iren wayannan abubuwan sanarwa ne yawanci basically sannan a ba su opportunity din yin abu a lokacin da muke yin entrepreneurship din zaka ga cewa a cikin ajin akwai wayanda sun iya arabic suke karanta akwai hausa students da wasu su aikin tailor suke yi abinda suke bukata kawai kayan aikin da za su fitar da ideas din nan da suke da shi a wurin na samu makanikin mota a wurin na kuma ya iya aiki amma da yake ba opportunity ba a san shi ba sai kaga an gwamnati a kai ma company a ji ana kashe kuɗi to in ana taimaka ma yara tun da san da suke karatu ba wai sai sun fito a ce ba su da aikin yi ba zaka ga cewa abubuwa canza so dan ideas akwai abubuwa da yawa da za a yi a gyara jiha kaman Kaduna in particular zaka ga yawancin yanda na faɗa dazu na ce foundation ne shine ainihin matsalan idan aka gyara foundation din nan in aka gyara asalin abun zaka ga cewa kowa ma nan gaba zai ji dadi sannan idan mutun yana da aikin yi yaushe zai tunanin ya je tara wani yaushe zai tunanin a wannan ya zage wani a wani ko fadan addini ko yare ko wani duk ba zai taso ba sai kaga an hada kai an ci gaba gaba daya kuma an zauna cikin kwanciyar hankali so yawanci rashin abun yi din ne yake kawo duk wannan insecurity din da sauransu
nace ya kiga rayuwa a nan Amerika
eto rayuwa a nan yana da akwai kwanciyar hankali amma kuma rayuwa a Turai yana da wahala yanda al'adunmu ba daya bane zaka ga cewa can gida ka samu mutane ana son taimaka ma juna nan ko komi ana cewa DIY do it yourself so sai ka koya abu da kanka yana da kyau in the sense that zai sa yara su zama independent but at the same time ana cewa duk wanda ya bar gida ya bar shi yawa so rayuwa a nan akwai kwanciyar hankali amma duk da haka hankalin kowa kuma yana gida
to a takaice miki soke ta kake mu kammala wannan hirar
a takaice abinda zan iya cewa shine gwamnati su duba za a ga cewa matsalolin da ake samu yawanci yana fara ne daga matasa in aka duba matasan aka duba abubuwan da suke bukata ba abinda zai kasa bane abinda ne yake neman mutane that are committed mutanen da suke da kishin kasa in aka samu mutane in aka iya identify mutane suke kishin kasa wallahi cikin lokaci kalilan za a iya magani yawancin abubuwan nan da suke faruwa
Jamila Garba Abdul kenan yar asalin kasar Najeriya wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Tumadalla a gaida Abdul Aziz Adili Turu yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Bannan Najeriya, inda ya ce assalamu alaikum sashin Hausa. Dan Allah ku bani dama albarkacin wannan rana ta demokradiyya. Ne kira ga sabbin gwamnoninmu na Najeriya, don Allah ku yi amfani da wannan damar da Allah ya ba ku. Demokradiyya ta sami gindin zama a jihohinku. Sai sakon Aliyu Abdullahi Doran Baga, inda ya ce barkanmu da ranar demokradiyya. Da fatan waɗanda suka yi nasarar zama zababbun shugabanni za su yi amfani da damarsu wajen rubuta sunansu da alƙalamin zinare a zukatan 'yan Najeriya. Sai sakon Shehu Adamu Rajau ya ce, muna fatan sabbin shugabannin majalisun dokokin Najeriya da aka zaɓa jiya, wato Ahmad Lawal da Femi, za su baiwa ɓangaren zartarwa haɗin kai domin ciyar da ƙasarmu gaba. Da fatan ba za su yi irin yadda waɗanda suka gada suka yi ba, inda suka yi ta kawo owa ɓangaren nazartarwa cikas. Sai sakon Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gwamban Najeriya ya ce, assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama na taya sabbin shugabannin majalisa da aka zaɓa jiya murna. Da fatan Allah ya taya su riƙo. A ƙarshe kar su manta yanzu kan batun uzuri ya ƙare. Mu talakawa mun zuba musu ido mu gani a ƙasa, kawai shi ne magana. Tunda waɗanda gwamnati take so su ne za su jagoranci majalisun. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Rulwani Ibrahim London Wuba Adamawan Najeriya, inda ya ce salam biyoye Hausa. Sauya ranar bikin demokradiyya da Buhari ya canja ba wani tasiri da zai yi a rayuwar talakan ƙasar nan, domin abin da suke buƙata shi ne a yi mulki bisa adalci da kuma tabbatar da ingantaccen tsaro. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen hedkwatar gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi da masu zanga-zangar, wanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin miƙa masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare don a hukunta su. A ƙasar Rasha, wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta ƙasar ta ce 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar ƙasar Alexia Navalny tare da wasu mutane kusan 100 da suka halarci wata gagarumar zanga-zangar da aka kira don nuna jin takaici akan abin da masu zanga-zangar suka kira zargin ƙarya da 'yan sandar suka yi wa wani sanannen ɗan jarida. Cibiyar OVD Info, wacce ke mai da hankali kan kama-kaman da 'yan sanda ke yi wa jama'a, ta ce aƙalla mutane 94 ne aka kama a lokacin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya Talata a birnin Moscow. Kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa ƙasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakar ƙasarta da ƙasar Guatemala a yau Laraba a matsayi ɗaya daga cikin matakan rage yawan 'yan gudun hijira da ke ratso Mexico ɗin da niyyar shiga Amurka. Sakataren harkokin wajen ƙasar Mexico Marcelo Ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau Laraba ne za a tura dakaru 6,000 zuwa can iyakar Mexico da sauran wuraren ƙasar.
Kuma sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuka ci moriyar demokradiyya a Najeriya. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu, kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.